sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na yammacin yau Laraba. Shi daga watan Satumba na shekarar 2023. Ta fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ta farko ga kanin labaran.
Yau Laraba ne kotun daukaka kararrakin zabe a Najeriya take yanke hukunci kan ko nasarar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaben watan Fabrairu ta halatta. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Kiba wata ziyarar da ba a sanar ba, rahotanni na cewa akalla mutane 16 suka mutu, wasu da dama suka jikkata bayan Rasha ta yi lugudan wuta a gabashin Ukraine. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya da ya afka a sassan ƙasashen Girka da Turkiya da Bulgaria ya ƙaru zuwa 11 a yau Laraba.
To kanin labaran kenan aka saurara. A bangaren rahotanni kuma, kamar yadda mai yiwuwa waɗansu suka ji, yayin da ake zaman kotun wato sauraron daukaka kararrakin zabe a Najeriya inda ake dakon hukunci akan sahihancin zaben da ya tabbatar da nasarar shugaba Bola Ahmed Tinubu.
In ka ce an yi maguɗi, to ina hujjojinka na cewa an yi maguɗi din, to ba a samu ko guda ɗaya ba.
Sannan za a ji cewa an gano wani sojan Faransa dauke da kayan sojojin Burkina Faso a Niger, ko yaya ƴan kasar ke kallon wannan al'amari?
Shaida ce ta a ƙara binciken duk wani al'amari wanda ba a yarda da shi ba a ƙasarmu, imma na Faransa imma na wasu sauran ƙasashe makiya.
To muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya kuma zai gabatar, da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana. Amma fa duk waɗannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ga kuma labaran duniyar. Yau Laraba ne kotun daukaka kararrakin zabe a Najeriya take yanko hukunci kan ko nasarar da shugaban kasa Bola Tinubu ya samu a zaben watan Fabrairu ta halatta. Wani muhimmin hukuncin da aka dade ana jira da ya jefa kasar da tafi kowace yawan jama'a a nahiyar Afirka cikin taraddudi. Jam'iyyun adawa sun kalubalanci sakamakon zaben, inda suka yi ikirarin cewa Tinubu wanda yanzu yake kan mulki tsawon kwanaki 101 bai cancanci tsayawa takarar ba saboda bai da cikakkun takardun karatu na babbar makaranta ko jami'a da ake bukata da kuma sauran abubuwa. An tsaurara matakan tsaro a Abuja babban birnin Najeriya, inda alkalai biyar na kotun daukaka kara suke gabatar da hukuncin su. A karkashin doka, kotun na da ikon tabbatar da nasarar zaben Tinubu ko ayyana wani a zaman wanda ya lashe zaben ko soke zaben ko kuma ba da umarnin sake sabon zabe. To sai dai ana iya daukaka kara kan hukuncin nasu a kotun kolin Najeriya. Bangaren adawa sun nuna alamun yin zanga-zanga idan hukuncin kotun ya goyi bayan Tinubu. Idan kuma aka soke zaben na watan Fabrairu, zai kasance hukunci irinsa na farko a tarihin Najeriya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Kiba wata ziyarar da ba a sanar ba, wadda ita ce ziyararsa ta hudu a Ukraine tun sa'ar da Rasha ta kai mata mamaya a watan Fabrairu shekara ta 2022. Ana sa ran Blinken zai gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba da Prime Minister Denis Shmyhal da kuma shugaba Volodymyr Zelensky domin jin ta bakin su dangane da bukatun da suke da su na maida martanin hare-hare kan Rasha da kuma hunturu mai zuwa. Blinken ya faɗa gabanin tattaunawar ta yau Laraba cewa, muna ganin ci gaban da ake samu, muna son tabbatar da cewa Ukraine ta sami duk abin da take bukata domin kai hare-hare da kuma abin da take bukata na dogon zango domin tabbatar da karfin jajircewa da tsaro ta yadda a nan gaba irin wannan ta'annati bai sake aukuwa ba. Akwai kuma yiwuwar Blinken ya bada sanarwar wani sabon shirin tallafin Amurka da ya kai sama da dala biliyan 1 kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaidawa manema labarai. A halin da ake ciki kuma akalla mutane 16 ne suka mutu, wasu da dama kuma suka jikkata a yau Laraba bayan da Rasha ta yi lugudan wuta kan wata kasuwa a wani birni a gabashin Ukraine, in ji jami'ai. Mummunan harin da ya zo ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yake ziyara a Kiev, kuma ana taron zai sanar da bada tallafin sama da dalar Amurka biliyan 1 na gudunmuwa. Wakilan kamfanin dillancin labarai na Associated Press dake wurin da aka kai harin sun gagawar wakin da aka lullube a kasa da kuma wani wato da kuma jami'an agajin gaggawa suna kashe gobara a rumfunan kasuwa da motocin da kusa da suka kone. Prime Minister Dennis Smihal ya ce an kashe akalla mutane 16 inda akalla mutane 28 kuma suka sami raunuka a cewar ministan cikin gida. Ma'aikatan agajin gaggawa sun kashe gobarar da ta lalata rumfuna kusan 30 a kasuwar, inji Klemenko. Ma'aikatan sun yi ta binciken baraguzan ginin domin gano ko wani farar hula da suka makale.
Lamba da Jimawa Murtala zai dawo ya karanto mana sauran labaran, amma yanzu far mu leka taskar rahotannin mu. Kamar yadda muka ambato a farkon shirin, a yau Laraba ne ake fatan kotun sauraron kararkin zabe na Najeriya za ta yanke hukunci akan zaben shugaban kasar na bana, wanda wasu jam'iyyu suke kalubalantar sahihancin sa da wasu kurafe-kurafe. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf a cikin tattaunawar da nayi da ita ta wayar tarho ta sanar da mu irin halin da ake ciki a zaman kotun a yau. Wani hali ake ciki a yanzu?
A yanzu dai kotu na ana ci gaba da zama, kuma an tsayar da wasu matsaya kamar yin watsi da karar da jam'iyyar Allied People's Movement tai na kalubalantar zaman shugaban kasa na Tinubu. Na biyu kuma batun cewa mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima bai cancanta ya zama mataimakin shugaban kasa ba tunda yana da irin nomination ake cewa an mika sunayen shi to biyu a lokacin yana neman takarar sanata, kuma gashi an ayyana shi a matsayin wanda zai zama mataimakin dan takarar shugaban kasa. An yi watsi da wannan batun cewa shi Tinubu akwai takaddun bogi, da kuma batun cewa yana safaran miyagun kwari, duk an yi watsi da su. Ta kuma jam'iyyar Labour da take ita ma tana kalubalantar nasarar Tinubu akan cewa an yi maguɗi a rumfunan zabe 1976, aka ce babu hujja ko ɗaya. In ka ce an yi maguɗi, to ina hujjojin ka na cewa an yi maguɗi ɗin? To ba a samu ko guda ɗaya ba. Kuma ka ce an yi maguɗi ga ƙuri'un da aka samu, to ina asalin ƙuri'un da ka ce ku kun samu an yanke naku an ba wa Tinubu da dai sauransu? To abin da ake ciki kenan dai. Yanzu dai ana kan na Labour an kusa karasawa, amma an riga an ambaci PDP dan kaɗan. A yanzu wa yanzu kin san mataki-mataki ne, an fara ne da jam'iyyar ta Allied People's Movement, sai aka zo kan Labour Party. Jam'iyyar Labour ma yanzu kawai maganar a ayyana ne kawai a ce an yi watsi da karar da ta shigar, amma kuma dukan abin da ta gabatar a gaban kotu babu hujjojin da za a iya bid a ce
dogaro da
abin da aka ce an yi an yi.
Tambayar da nake so ni kenan, domin idan mutum ya shigar da kara kotu dole zai tanadi hujjojin da zai gabatar da zai nuna gaskiyarsa ko kuma abin da yake kokarin ya fahimtar da al'umma akai. Sun gabatar da hujjoji ne amma ba su wadatar ba kenan kike nufi?
Sun gabatar da hujjoji akan abin da ake cewa technicality, amma a zahiri a kawo takardu, misali a kawo kaifan bidiyo da ya nuna an canza sakamakon zabe a wata rumfar zabe, ko kuma gashi asalin ƙuri'un da su suka samu da suka ce an yanke daga cikin nasu an ba wa su jam'iyyar APC, babu waɗannan hujjojin.
Waye da waye suka halarci wannan zama, kuma yaya yanayin tsaro da kuma yadda al'amura suke gudana a cikin birnin Abuja ya kasance?
Gaskiya an tsara matakan tsaro, an rage dan zirga-zirga, ba wai an toshe tituna bane, an rufe wasu titunan daga shalkwatar rundunar yan sandan Najeriya zuwa bakin kotun, tunda kotun ba nisa da inda shalkwatar rundunar yan sanda take. Waɗanda kuma suka halarci zaman kotun a yau, jigo a cikin su shine mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima, akwai mai ba wa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro Nuhu Rubadu, akwai kuma shi shugaban ma'aikata Femi Bajadia Mila, akwai gwamnoni kamar Yahaya Bello, Mema Labuni da dai sauransu a bangaren APC. A bangaren Labour Party kuma akwai Aisha Yusufu, akwai tsohon shugaban jam'iyyar Labour da wasu jigajigai a cikin jam'iyyar. A bangaren jam'iyyar PDP kuma akwai su da Magu, wanda ke zama kamar wani babban jigo a cikin jam'iyyar a yanzu.
To abokiyar aiki Halima Abdurrauf kenan da take mana bayani a game da zaman kotun sauraron kararrakin zabe da aka yi yau a Abuja. Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala da karashin labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya afkawa wasu sassan ƙasashen Girka da Turkiya da Bulgaria ya ƙaru zuwa 11 a yau Laraba. Bayan da kungiyoyin agaji a kasashen uku dake makwabtaka da kasar suka sake gano wasu gawarwaki hudu ambaliyar ruwa a wani sansani dake arewa maso yammacin Turkiya kusa da kan iyaka da Bulgaria ta kashe mutane akalla hudu inda aka gano gawarwaki biyu a yau Laraba tare da kwashe gidajen jama'a. Masu aikin ceto na ci gaba da neman mutane biyu da aka ce sun bata a sansanin. Wasu mutane biyu sun mutu a Istanbul, birni mafi girma a Turkiya, inda ruwan hadarin na jiya talata suka mamaye ɗaruruwan gidaje da wuraren aiki a unguwanni da dama. Tashar talabijin ta Habertürk ta ƙasar Turkiya ta bayyana cewa waɗanda harin ya rutsa da su a Istanbul, wato hadarin ya rutsa da su a Istanbul sun hada da wani ɗan ƙasar Gini mai shekaru 32 da haihuwa da ya makale a cikin gidansa na ƙasa. Ambaliyar ruwan ta shafi gidaje da kasuwanni sama da 1,750 a birnin a cewar ofishin gwamnan Istanbul. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta faɗa a yau Laraba cewa Amurka na son yin aiki tare da ƙasar Indonesia wajen haɓaka kasuwanci da gina harkar samar da kayayyaki da suka hada da kayayyakin da ake bukata domin faɗaɗa makamashi mai tsafta, yayin da ta fara tattaunawa da shugaba Joko Widodo a Jakarta. Ana tsarin yarjejeniyar ciniki cikin yanci da Indonesia ta gabatar wadda za ta bada damar samar da kayayyaki masu muhimmanci da ake amfani da su wajen kera motoci masu aiki da lantarki domin cin gajiyar kudaden harajin Amurka. Ita ce za ta ja hankalin tattaunawa a gefen babban taron ASEAN da aka shirya a Indonesia a ƙarƙashin rattaba mata hannu. Dokar sauyin yanayi da dokokin makamashi mai tsafta da dokar rage hauhawar farashin kayayyaki. Gwamnatin Biden ta ware dubban miliyoyin daloli a cikin kudaden haraji domin bunƙasa masana'antu da tallace-tallacen motoci masu aiki da lantarki. Gwamnatin Widodo ta shafe watanni tana matsawa Washington don cimma yarjejeniya kan ma'adanai masu muhimmanci. Indonesia tana da arzikin sinadarin nickel wanda shine mafi girma a duniya, amma masana'antar haƙar ma'adanai ta ce ƙasar ta dogara ne kan zuba jari daga kamfanonin ƙasar China wanda ya taƙaita damar Jakarta zuwa kasuwar Amurka. Ziyarar Harris ta zo ne a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula a yankin, yayin da China ta fitar da taswirar yankin ta na shekara ta 2023 mai cike da cece-kuce wanda ya janyo fushin India, Vietnam, Taiwan, Malaysia da kuma Philippines.
Sala Faruk Sanyin da kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu mun sai rahoton mu na gaba wanda zai kai mu Niger, inda hukumomin jamhuriyar kasar suka bada sanarwar kama tufafin sojojin Burkina Faso a cikin motar wani sojan Faransa lokacin da yake kokarin shiga ofishin jakadancin Faransa a birnin Yamai. Wannan al'amari na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Emmanuel Macron ta yi watsi da bukatar ficewar jakadanta daga Niger a yayin da zanga-zangar adawa da zaman sojojin Faransa a kasar ke gudana a wuni na shida a harabar sansanonin da ke birnin Yamai. Wakilin muryar Amurka Soli Mumuli Barma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A sanarwar da suka bayar ta kafar talabijin ta RTN mallakar gwamnati ne hukumomin jamhuriyar Niger suka ce a binciken da jami'an tsaro suka yi a wata mota dabda shigarta ofishin jakadancin Faransa a wajejen karfe 7:30 na yammacin jiya talata an gano wasu kakin soja kimanin 16 masu tambarin rundunar sojojin Burkina Faso hade da takalman soja biyu. Motar da aka gano waɗannan kayayyaki na ɗauke ne da kayan ɗaki, jangin gadaje da kobobi mallakar wani sojan Faransa da ya tashi daga gidan da yake haya da nufin tarewa a ofishin jakadancin Faransa a cewar wannan sanarwa. A ra'ayin shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou, faruwar wannan al'amari a daidai lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin Niger da Faransa manuniya ce da ke fayyace girman buƙatar tsaurara bincike.
Kenan ƴan ƙasa su kiyaye, jama'an tsaro su kiyaye, shaida ce ta a ƙara binciken duk wani al'amari wanda ba a yarda da shi ba a ƙasarmu, imma na Faransa imma na wasu sauran ƙasashe makiya.
sai dai shugabar kungiyar ABC ta masu fafutuka ta yanar gizo wato blogger Madam Samira Sabu ta ce binciken da ta gudanar akan wannan batu na nunin sojan da ake magana akan sa ya yi aiki a ofishin jakadancin Faransa a Burkina Faso a baya.
Ni an tusa turo min video kin dan in samu in tura ta bisa ga rezo sosiyo. To kun san ku muku aikin mu kakin kake tura abu bisa ga rezo sosiyo sai kai bincike. To ni kiraye ni tambaya daga na aka ce min mota ta attache kin defense adjoint kin ambassade kin horon shi an ka kwatanta min kayan shi ne na déménagement da a Burkina Faso yayi zama soje ne kuma an ka ce in soja suna échange tsakanin su haka nan assistant de défense ni ake sai a sa tuhahen garin da ka zo.
Haka kuma akwai tarin ayoyin tambayar da ya zuwa yanzu ba za a iya bada amsa a kansu ba, in ji Samira.
Tuhahen ya maida su bai maida su ba kakasun ka zamna ga hannun shi in mutum ya kara aikin shi ya kamata ya ba maida musu riguna koko in mutum in ya kara aikin rike kita da riguna. Sojawan Burkina Faso su sasu gayi ya ake yin da haraka.
A ranar 25 ga watan Agustan da ya gabata ne gwamnatin rikon kwaliyar Niger ta baiwa jakadan Faransa Sylvain Ité wa'adin awoyi 48 ya fice daga kasar. Umarnin da gwamnatin Macron ta yi watsi da shi. Mafari kenan jami'an tsaron Niger suka kaddamar da binciken motocin da ke shiga da fita a ofishin jakadancin Faransa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ta gaida Sule Mumuni Barma. Masu sauraro kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harjitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau. Da yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai duba muhimmancin ilmantarwa wajen tarbiyyantar da yaran makiyaya da ke dazukan arewacin Najeriya. Da kuma sukan mashiga kudanci don samun ciyawa. Kungiyar Fulani makiyaya ta Miyetti Allah Kautal Hori ta ce ilmantar da ƴaƴan makiyayan ne kadai hanyar raba su da miyagun iri. Hakan na nuna yadda rashin ilimi kan sa wasu daga makiyayan daga dazuka kan shiga miyagun laifuka musamman ma in shanunsu suka kare. Akan samu hannun wasu daga cikinsu a satar mutane da bijirewa doka da oda, kuma hatta wasu makiyaya ƴan uwansu da ke zaune lami lafiya a dazukan ba su tsira daga sharrin wake ɗaya mai ɓata miya ba. Wannan shine jigon babban taron kungiyar kasuwar shanu ta Maliya da ke jihar Nasarawa. Miyetti Allah, wacce na daga manyan kungiyoyin makiyaya, ta ce makarantun makiyaya wato nomadic schools da ke arewacin Najeriya ba sa wadatarwa. Shugaban kungiyar Bello Bodejo Lami Dofulbe ya nisanta Fulani makiyaya daga taurin kan tsiya sai dai rashin fahimta, inda ya koka da abun da ya zayyana kudin goro da ake wa Fulanin daji a zarmewa doka.
Al'amuran ilimi abin da ya shafi ilimi don mun lura da cewa gaskiya fi sabilillahi mafi yawa ƴaƴan Fulani ba sa so su rika sa ƴaƴayensu a cikin karatu. To mun yi tunani ya zamu magance wannan abun, to gundanmu a kungiyance mu shigo cikin lamarin. Dama gwamnatoci wasu suna kokari, wasu kuma yanda suka ga Fulani da haka suke bin su. A dan haka mun kafa wayannan komitoci ne abin da ya shafi ilimi, zamu bi jihohi gabaɗaya na Najeriya mu tabbatar da cewa ana sa ƴaƴa cikin makaranta. At least in mutum yana da ƴaƴa 10 ya kasance dai guda 7 dai akalla suna zuwa karatu. Domin ta hakan ne kawai muke gani zamu iya taimakawa Fulanin nan. Koyi nomadic wanda ake tafaman yin shi nomadic shekara da shekaru, amma sai muka lura da cewa abun nomadic din suna ne ake tayi da shi, amma kuma koko wani dan ƙwarya-ƙwaryan ilimi ne ake yi. Na ziyarci wasu makarantun nomadic, na lura da cewa in an tura mutum zai je ya koyar da karatu a nomadic, mafi yawa sai kaga tura wani dan giya ko kuma wani wanda bai da ilimi ko kuma wani wanda bai ma san komai ba, a tura shi zuwa wannan gurin nan ya kai sati 3 sati 4 baya zuwa, kuma ba mai iya zuwa duba shi. To da wannan dalili muka yi tunani da cewa zamu yi abin da zamu iya yi, mu kuma sako gwamnatocin jihohi a ciki domin saboda mu tabbatar da cewa ƴaƴan Fulani suna zuwa karatu. Akwai Fulani a cikin gwamnoni, akwai Fulani a cikin dukkan mataka, akwai Fulani, zamu tuntube su akan wannan haƙƙi wanda ya rata a wuyansu. Domin ba ma tallafi ƙarfi ba, ai abin da muke yanzu a hakan ma a yanda muka yi lura da cewa akwai matsala mun kuma kafa kwamiti, ai mun ba da namu babbar tallafi. Wannan gwamnati wanda take da niyya don samar da zaman lafiya a jahanta, sai ka ga da cewa ta dora daga inda muka tsaya kuma mu tabbatar da cewa ƴaƴan Fulani suna zuwa karatu. Kamar a Kaduna, jihar Kaduna yanzu in yi misali da Kaduna, Kaduna ai ka duba ilimi kyauta ne. To amma kuma duk da ilimi kyauta ne, amma wa yake kai ƴaƴan zuwa makaranta? Ba a kai su zuwa makaranta. To kaga akwai gurin da zamu tilasta iyaye a kai ƴaƴan makaranta, akwai yanda kuma zamu yi laluma, akwai yanda kuma duk ba matakin da za mu dauka ba a kai. Idan ka duba abin da yake faruwa, Fulani kawunan mu a haɗe suke, alhamdulillah zamu ci gaba da kuma haɗa kawunan Fulani, zamu ci gaba da kuma haɗawa, mu ma zamu haɗa dan gudunmuwar mu a kungiyance, zamu sa jihohi, chamomin mu na jihohi irin gudunmuwan da za su iya yi, domin za su iya biya ma yara nawa abinda zamu hada, zai iya biya school fees din yara nawa, zai iya saya uniform guda nawa, zai iya sayan takalma guda nawa. To hakan nan zamu ci gaba da yin wannan. Mun ma fara kamar a jihar Nasarawa mun fara, kamar a Fanda mun fara, a Gitata mun fara, a nan Uke mun fara, a wasu gurare da yawa kuma mun ga alfahanin abun. Kuma a yanzu haka na bar nan gurin nan, zan je in bude wata makaranta na Islamiya wanda muka yi a yanda gwamnati bata kai makarantar Fulani ba, mu muka hada dan kudin mu muka yi, kuma zamu je mu kaddamar da ita kuma ga yaran Fulani su fara zuwa wannan gurin nan. Kuma wani dabara wanda muka yi, mun nemi ainihin ƴaƴan Fulani wanda suka gama makarantu ba su da ayyukan yi, domin mu fara sa su a wani guraren inda ba a tura masu karantarwa, su fara karantar da ƴaƴan Fulani kafin har mu nemi gwamnati ta karbi wannan gurin, ko kuma jawo hankalin gwamnati ta karbi wannan gurin. Amma a halin yanzu muna da niyya. In ka duba irin mutanen da muka zauna da su a yau a cikin kungiyar mu, akwai professors wanda suke san muhimmancin ilimi, akwai doctorate, akwai mutane daban-daban masu ilimi wanda suka rike mai makama a duniya, wanda kuma alhamdulillah ni kan kaina na fahimci cewa ilimin nan fashi ne mafita.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu sai nishadi, sai sharhodiya, sai alfahari da yawan
war kungiyar ta kautal hore. Hajiya Aishatu Bala Muhammad Dauran Bauchi ta ce yana da kyau duk masu ruwa da tsaki su ci gaba da tallafawa don tabbatar da yaran makiyaya na samun ilimin addini da na zamani.
Wannan taro ya zama taro mai muhimmanci, musamman kuma da muka yi aka kawo tattaunawa kan maganin ilimi, wanda dukkanmu mun sani cewa babu wani mafita a rayuwa na dan adam face ilimi. Allah subhanahu wataala da kansa abinda ya fara magana kai cewa in za ku bauta mana, fara neman ilimi. Kuma dukkan wayannan fitinu da yake biyo baya yana daga cikin rashin ilimi ne, wanda shi ya sa muka ga cewa ya dace mu zo mu zauna mu bincika mu duba menene ainihin matsalolinmu, ko me yasa ake samun ƴaƴanmu na Fulani a cikin irin waɗansu yanayi da ake samu. Sai muka gane cewa akwai rashin ilimi. Mutane da yawa sukan zo criminals su je su da cikin su je su koya musu wayansu halayen da ba nasu ba. Saboda wannan duk yakan faru ne saboda rashin ilimi, sai kaga wani an masa wani abun kuma ya dauki doka a kansa. Wato insha Allah mu da Allah ya bamu dama ya ba mazajen mu shugabanci, mu ma har muka kasance matan su, har ma mu ma muka kasance shugabannin ta wani gefe, lalle zamu taka namu rawan gani mu tabbatar da cewa waɗannan irin fitinoni da yake faruwa cikin ƴan uwan mu, ƴaƴan mu kan ne jikoki na rashin ilimi da suke samun kansu waɗansu daga cikin kidnappers da sauransu, a samu ragewa. Kamar state din da na fito shi gwamnan jihar Bauchi mutum ne mai tausayi, da kuma shi ma ya shafi zuriyarsa Fulani, mahaifiyarsa ba Fulatana ne, kawunansa Fulani ne, kuma ni karan kaina ba Fulatana ne. Mun san yanda Fulani suke going through, wuraren da suke zaune yanzu duk ya riga da ya zama development, ya yi rikicin wajen. So abinda ake nema a wajen shugabannin mu, wato gwamnoni da sauransu, a duk lokacin da ake so wani waje, to yana da kyau a samu shugabanninsu a wayar musu da kai, sai a canja musu da wani waje. Ka duba ka ga lokacin da ya yi shugabancin sa nan FCT, irin waɗannan issues din shi ya yi ta resolving, ya yi ta warware su, har ya kasance ya gama ministan su cikin koshin lafiya, wanda a yanzu haka ma a Bauchi irin waɗannan abubuwa daga ya taso baya kasa a gwiwa, za ka ga nan da nan ya je ya shiga ya bincika mai laifi, an ba shi laifi, mara laifi kuma an ba shi gaskiyarsa. ƴaƴan Fulani suna neman ilimi da yawan wayar musu da kai da yawan cewa yanayin duniya yanda aka san shi a da yanzu ta canja dole su san wannan na biyu kuma shine wuraren da suke zama idan gwamnati ta bada shi yana da kyau gwamnati ta samu sarakunan su a gaya musu sai a canja musu wani waje su fa abin da suke nema shine ina dai za su zauna kuma dabbobin su samu abinci shine damuwar ba platani amma wani sa'i sai kaza an je an daga su kawai da fada an kashe musu dabbobi an kashe musu iyalansu nan wani yake zama provox sai ya zama cewa shi ma sai ya dawo ya shiga irin wannan na hadu da wani baflatani wanda zai je makka aka kwace mishi dukiyar wato makka aka cutar da shi aka dawo kuma zai koma gida kinnafa suka kama shi da ya fito cewa yace shi ma yana ganin ko zai koma kinnafa wanda a yanzu haka muna ta kokarin cewa insha Allah haji ya dawo za mu neme shi a tabbatar da cewa ya je hajin domin kada ya samu wani da yawan suna samun kansu a wani irin yuni gwamnati yana ta kan tanadin yanda za a yi musu waje inda za a killace su a musu makaranta sannan kuma da inda dabbobin su za su ci abinci ba tare da sai sun yawo mai nisa ma da zai ja wani fadaci fadaci ba wannan hidiman yana nan yana kan shiryawa insha Allah kuma ni ma a matsayina na matansa kamar yanda na fada cewa muna shiga kauyuka muna karantar da matan aure da yara waɗanda ba su samu shiga makaranta ba planning suna cikin su domin cikin dajina muke shiga muke
masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin arewa a yau na wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na sura da ma'aika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
to salakai sai fa ku himmatu dan ku gara kasar
to a gaida Nasiru Adamu ɗan hikaya yanzu kuma sai kaɗan daga cikin rayoyin da kuke aika mana ta sakon email
sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri yace assalamu alaikum biyoye Hausa Allah ya sa ya jin aikin da kungiyar kwadago ta shiga ya zama sandiyar kawowa talaka saukin rayuwa a Najeriya harma da kasashe makwabta amin summa amin sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo Ungokaro kun madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyoye Hausa hakika nuna halin kowan kula da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ke yi akan halin matsin rayuwa da al'ummar Najeriya ke ciki abin takeici ne muna kira da babban murya ga gwamnati ta yi abin da ya kamata don magance lamarin domin a gaskiya al'umma suna cikin halin haula'i sako daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Aishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babaga na Alhaji Nukiyawa Chakal tare da Aisha Lawan Bini Hambali MK dan Silba Sokoto suka ce masu kudin Najeriya dan girman Allah da manzansa ku taimaka mu talakan Najeriya ko sun samu sa'idar rayuwa domin wallahi Allah ne kadai ya san iya adadin yawan talakan da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa sannan kuma duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi ta inda bai zata ba sako daga Isa Gurgu mai magani sabon layi da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Mukhtar mai shago da wakin basa birnin Gwari suka ce muna kira ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da yi gaggawa maida tallafin man fetur da ta cire domin a watanni uku da hawan gwamnatin mun talauce da shiga halin kakanika yi a Najeriya musamman a nan arewacin Najeriya Allah ya mana mawafuka sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau yace batun raba tallafin rage radadin cire tallafin man fetur a ƙaramar hukumar mu ta Rijau fa akwai kura domin dai ja na faduwa kawai sai mu ga ja ya dauke
to an gaida Muhammad Hafiz Baballe wallahi kuma ya kai muka shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
to take ce Aisha yau Laraba ne kotun daukaka kan rakin zabi a Najeriya take yanke hukunci kan kunasar da shugaba kasa Bola Ahmed Tinubu samu a zaben watan Fabrairu ta halatta wani muhimmin hukunci da aka dade a Najeriya wanda kuma ake ganin zai jefa kasar a cikin hukuma yana ya jefa kasar cikin wani taraddudi sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa ke ba wata ziyara da ba a sanar ba wadda ita ce ziyara ta hudu a Ukraine tun sadda Rasha ta kai mata mamaya a watan Fabrairu shekara ta 2022 a nan da ake ce kuma Ukraine din akalla mutane 16 suka mutu wasu da dama suka jikkata bayan da Rasha ta yi lugudin wuta kan wasu wata kasuwa a birnin da ke gabashin Ukraine din adadin waɗanda suka mutu sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwariya da ya afkawa wasu sassan girka da Turkiya bangaren yau ya karu zuwa 11.
Masu raro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yanzu, amma idan Allah ya kai mu zuwa can anjima da daren ku, wato misalin ƙarfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wanda ya daidai da ƙarfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanina da ya ce ya gabatar da shirin da Julie Ladders Christian da wata ta shirya kuma ta bada umarni, sai injiniyan mu Mr. Peter Ali Aisha Muazz nake muku fatar mu lafiya.